sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen radio VOA Africa birnin Yamaya kan mita 102.5 ko kuma ta gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya dukkan sa a jamhuriyar Niger masu sha'awar jin mu ta na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet akan sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabu Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Shugaban kasa ya ji abin da ke kunshi cikin wannan rahoto ya nuna damuwa ya kuma nuna bacin rai cewa irin waɗannan mutane waɗanda suke zaune a sansanin gudun hijira musamman mata da suka fi kowane rauni a ciki da yara za a ce har ana samu ana zaluntar su.
Malam Garba Shehu Hadimin shugaban Najeriya ta fuskar yaɗa labarai kan rahoton fyaɗe a sansanonin 'yan gudun hijira da ƙungiyar Human Rights Watch mai kare haƙƙin bil'adama ta fitar. Cutar zazzabin cizon sauro tana barna a faɗin Najeriya, yaɗuwa da ɓarnar da take haddasawa ciki har da kisa muke son ku kira ku gaya mana yadda lamarin yake a inda kuke da kuma matakan da kuke ɗauka na kariya daga kamuwa da wannan cuta. Lamba da za ku kama ta sharma kai ita ce 202-205-2655. Yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro. Babban shugaban kungiyar Musulmai a Mali ya bayyana cewar tsagerin kungiyar nan ta mayakan sa kai da ake kira Ansar Din sun amsa ta yin shirin tsagaita wuta. Muhammad Diko, shugaban Majalisar Koli ta Musulman kasar, ya faɗa wa sashen Faransanci na muryar Amurka a ranar Lahadi cewa ya tuntuɓi 'yan kungiyar ta Ansar Din kan buƙatar a tsagaita kuma ya samu wasiƙar amsa ta yin daga shugabansu Iyad Agali. A tattaunawa da aka yi da Dikko ta wayar tarho ya ce wasiƙar ta kunshi bayanai kamar haka cewa Ansaruddin ba za ta yadda da duk wanda bai yadda da shari'a ba sai dai babu tabbas ko Gali na ginda ya sharuɗa ne kan shirin tsagaita wutar. Ansaruddin ɗaya ce daga cikin ƙungiyoyi guda uku na mayakan sa kai masu iƙirarin musulunci da suka kama arewacin Mali a shekara ta 2012 an fatattake su ƙarƙashin jagorancin dakarun Faransa shekara guda bayan da suka kama yankin. Duk da haka suna ci gaba da kai hare-haren kan fararen hula da sojoji da kuma jami'ai masu nawan zardaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin. Gwamnatin Amurka ta ayyana Agali a zaman wadda take kallo a matsayin ɗan ta'adda na musamman a shekarar 2013.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya sake yunkurin ƙarfafa gwamnatin ƙasar Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin. Yayin da rigingimu da karewar tattalin arziki ke ci gaba da addabata wato liberal amma bisa dukkan alamu babu abin da wannan yunkuri ya haifar in banda ayyana goyon baya ga shugabannin na Libya. Kerry da sakataren harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson sun kira wannan taro a London inda aka gayyaci ministoci daga kasashen Faransa, Italiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Saudi Arabia waɗanda suka gana da Prime Minister Libyan Fayez Sarraj. Ministocin sun jaddada abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana a zaman cikakken goyon bayan kasashen duniya ga gwamnatin haɗin kan ƙasa ta Libya mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya amma wadda har yanzu ba ta da wani iko in banda a cikin birnin Tripoli. Ƙasar Libya ta afka cikin yamutsi da faɗa tsakanin ɓangarori daban-daban tun bayan kifar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi shekara ta 2011. Wata gwamnatin da ke gabashin ƙasar ƙarƙashin jagorancin General Khalifa Haftar ta ki yadda ta amince da halaccin gwamnatin haɗin kan ƙasa.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kwamandojin haɗakar mayaƙa ta Iraki a da ke ƙoƙarin ƙwato birnin Mosul da ke arewacin ƙasar sun karya lagon 'yan Daesh a gabashin birnin a yau Litinin. Sannan suna da ƙwarin gwiwar za su shiga birnin wanda shi ne babbar tungar 'yan ƙungiyar ta Daesh ko ISIS a daren yau a gogon yankin. Wannan nasarar ta zo ne sati biyu bayan rundunar ta haɗaka tsakanin dakarun Iraki da Kurdawa waɗanda suka sami goyon bayan 'yan bangar Shi'a da kuma tallafin mayakan sama na Amurka suka ƙaddamar da shiri mafi girma na soji a ƙasar cin shekarar ta 2003 domin tusa ƙiyar masu tsatsauran ra'ayin daga birnin. Gidan talabijin na Iraki ya rawaito cewa ana gwabzawa a birnin mai mutane kusan 700 inda rahotanni suka ce mazauna na garin na yaƙar mayakan na Daesh.
yayin da aka shiga mako na ƙarshe na yakin neman zabe ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a nan Amurka sun nuna cewa ƴar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat tana gaban Donald Trump da ƴar ƙaramar rata amma kuma saki bude bincike game da yadda Clinton ta yi amfani da wasiƙun email a lokacin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin waje ya ƙara janyo rashin tabbas kan wannan takara Ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a da dama da suka fito yau Litinin sun nuna Clinton tana gaba da ratar kashi 1-3 cikin 100 a gaban Trump yayin da suke ta fafatawa ba a san goni tsakanin su ba a jihohi da dama da ake kyautar zaton su za su juya akalar wannan zabe su sanya ɗayan su ya zama shugaban Amurka na 45 wasu ƙuri'un neman ra'ayoyin sun nuna cewa Clinton ce take da hanya mafi sauki ta lashe wannan zabe Wannan yakin neman zabe da yi ta ganin abubuwan fallasa tare da janyo ma'yan takarar bakin gini tsakanin su masu jefa ƙuri'a ya saki fuskantar wani juyin a ranar Juma'a lokacin da daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka James Comey yace an bude sabon bincike akan wasu dubban wasiƙun email na Clinton da aka samu a cikin kwamfuta ta tsohon mijin wata mataimakiyar Clinton. Labaran duniya kenan ga miji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya baiwa ƴan ƙasar da kuma hukumomin ƙasa da ƙasa tabbacin cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bin diddigin rahoton da ƙungiyar kare ƴancin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar kan zargin wasu jami'an tsaro da wasu jami'ai suna yi wa mata fyaɗe a sansanonin ƴan gudun hijira a faɗin ƙasar. Ga Nasiru da cigaban wannan rahoto.
Mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ya yi ƙarin bayani a zantawar da ni da shi ta wayar tarho.
Wannan rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ta fitar a jiya zuwa yau da safen nan ya zo mana kuma shugaban ƙasa da ya ji abin da ke kunshi cikin wannan rahoto ya nuna damuwarsa ya kuma nuna ɓacin rai cewa irin waɗannan mutane waɗanda suke zaune a sansanin gudun hijira musamman mata da suka fi kowane rauni a ciki da yara sai a ce har ana samu ana zaluntar su har ana neman su da wata bukata to ya ce shi wannan gwamnatinsa ba za ta yi da wannan ba amma bai yanke wani hukunci ya ce ga abin da za a yi ba abin da yake mataki na farko shi ne tsakanin hukumar ƴan sanda da su kuma waɗannan jihohi guda uku Adamawa Borno da Yobe su je su bincika su kawo masa rahoto a ji me ke gudana a sansanonin nan na gudun hijira.
Wato dai ita gwamnatin Najeriya ba ta ɗauki wannan rahoto da muhimmanci kenan ba ta ɗauka kamar ita ƙungiyar Human Rights Watch take kwakwaran bincike wajen fidda rahoton ba.
To ai duk wanda ya ga rahoton dole ya ji ciwon a kai saboda ba wai magana ce ta a yi yanki faɗi ba ai sun kawo misalai sun yi hira musamman da mata waɗanda suke ganin an saka su cikin halin da ba su so. Amma abin da nake so in ce maka ba wai hukunci aka yanke akan wani da gaskiya wani ba gaskiya ko nawa shi a je a bincika mashi a kawo masa rahoto. Meke gudana.
Bisa ma'ana sai idan wannan rahoto ya fito ne gwamnati za ta ɗauki matakai na gaba.
Tabbas insha Allah sai a jira a gani.
Gwamnatocin yankin Arewa maso gabas na shirin mayar da ƴan gudun hijirar garuruwansu na asali ko kuma matsugunan da suka dace don rufe sansanonin. Dama can tsohuwar shugabar kula da ƴan gudun hijira ta Najeriya Hadiza Sani kan giwa ta daɗe tana jin hankali kan wannan lamarin.
Ya kamata a taso yanzu a samu gwamnatin tarayya ta ɗauki tsari wato policy na IDP wanda hukumarmu Tuni ta sharaɗa. Tare da sauran hukumomi ya kamata yanzu gwamnati wannan gwamnati da ta taho ya kamata ta dauki wannan tsari yadda za a rika duba matsalar ƴan gudun hijira ko ina ya zamanto cewa camp din nan da ake ajiye ƴan gudun hijira sansani a tsagaita dole ne a samu sansani in mutum ya rasa matsugunni to amma kuma bayan ƴan watanni tilas ne a samu mutum matsugunni
bayan ga mata masu fama da barazana wannan bangare akwai yara kanana a sansanonin da ƴan boko haram suka kashe iyayensu da kuma dattawa ma da ba su san inda ma za su fara gina rayuwar tasu ba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Nasura makar kai nisa. Hanza Najeriya wata jaridar kasar da ake kira Daily Trust yau Litinin ta wallafa cikakken rahoto kan yadda zazzabin cizon sauro ko malaria ke barna har da kashe mutane kusan 50 a karamar hukumar ɗaya a jihar Sokoto. Cutar ta sa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a jihar Kaduna sun cika da mutane da suke neman jinya daga wannan cuta. Har yanzu ga Nasirin da cigaban wannan rahoto.
inda kasar ke rasa kashi 1 cikin 3 na adadin masu rasa ransu sakamakon cutar da kuma kashi 1 cikin 4 na jarirai a kasashe masu cutar ta malaria. Kama daga Sokoto, Kaduna zuwa Gombe, adadin masu bazama zuwa asibiti kullum don kukan malaria gommai ne. Can Sokoto ma wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyin ya bada tabbacin mutane kan yi amfani da ganyen gwanda, darbejiya da sauransu don maganin cutar kamar yadda rahoton ya nuna.
Ni wace inda kuke kira su? Amma muna kiran su haka, sanga-sanga, wani part ana kiran su rai dore. Shine maganin ake ce maganin taifoid din nan kamanta.
Wannan ba danganta shi da rashin wadatar magunguna ko ko mutane ba su da kudin sayan magani.
A'a, to ba wai mutane ne ba su da kudin sayan maganin ba. Matsalar da ake fama da shi nan yanzu shine malaria ba ta jin waɗannan magunguna sai waɗannan masu tsadan nan. In ka ce rashin wadata to yana iya yiwuwa tunda kaga yanzu ACT din da ake amfani da su ya rasa dan gaske. Shekaran jiya na kai yarinya ta asibiti in ga maka abinda aka rubuta mata allura dose daya ko wace allura ta ta kama 1800 naira.
Dr. Ahmad Gana shine shugaban hukumar lafiya matakin farko na Gombe, ya tabbatar da kullum fiye da mutum 100 kan shiga babban asibiti a jihar don neman maganin malaria.
Kusan kowanne gida da ka sani mun raba maganin gidan sauro, sannan bara kuma mun sake yin replacement campaign, mun sake bin gidaje, mun sake ba su sabbin gidajen sauro. To babban matsalar shine har yanzu mutanen mu ba su gane cewar ciwon gidan sauro yana da amfani ba. Sai kaga an ba wa mutum maimakon ya rataya da yara musamman da kuma mata masu juna biyu su dinga kwanciya a gargashi, sai ka je ka samu wani aka rigan gidan sauro ya je ya tare gonar lambunsa a bayan gida ko kuma ya je yana wani al'amari da shi. To ana nan dai ana ta kokarin wayar da kan mutane, kuma gwamnatin jihar Gombe ta dauki himma yanzu haka. Mai girma gwamna ya sa mu rubuta masa takarda domin a yi kokari a sake samu magunguna.
Dr. Nasiru Gwarzo babban jami'i ne na ma'aikatar lafiyar Najeriya da ke nazari kan wannan cutar ta malaria, da yake magana daga wani taro da yake halarta a Uganda, ya bayyana matakan da gwamnati ke dauka.
Matakan da ake dauka ya kamata ya zama cewa jama'a sun fahimci cewa wannan yanayin da ake ciki, yawan yaduwar sauro musamman yanayin da ake ciki na karshen damuna, ya haddasa yaduwar saurayen da suke wannan cizo. Dadewa da aka yi jama'a da suna amfani da gidan sauro su sun samu kariya. To idan kuma aka ce mutum yana samun kariya, bayan wani lokaci jikin sai kan sake saba cewa ba shi da ita. Kullum da ya same ta zai za ta yi masa kaman yadda take wa baki, kaman turawa. Yanzu kaga baturen ya zo Najeriya ya kamu da malaria har mutuwa sai ya yi in ganin lokaci. To haka idan wanda ya daɗe bai yi malaria ba saboda baya samun abin da muke kira concurrent immunity, to wannan ma yana haddasa masa malaria ta yi masa kaman irin yadda take wa baƙo. Gini guda idan aka ce shi a kowace unguwa za ka ga cewa an rage saburan nan na kusan wata guda ko wata biyu ma ba za su sake samun matsalarsa ba.
Wannan ya nuna ya zama wajibi jama'a su rika kawar da ruwa mai kwanciya, amfani da gidan sauro da magungunan feshi don rigakafin cutar. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jama'a sai a cigaba da sauraron waƙar nan kafin mu bude layin tarho don ji ra'ayoyinku.
Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin tuma amin Allah. Amin, amin tuma amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Da madalla mai kira na farko daga jihar Nasara, in kana jin mu tare da mu fa bismillah.
To assalamu alaikum wa musabu imam.
Na'am, wa alaikum salam.
Na'am, Garba Salih likitan radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
Na'am.
To gaskiya maudu'in da kuka ga wannan ya dace da daidai yanayin da muke. Musamman ni a inda nake yanzu a jihar Nasarawa.
Eh.
Kusan sauro ya mamaye mu. Kowane mataki da za a dauka na rabuwa da sauro din. Gaskiya muna kokari. amma abin yana fassara.
Kana nufin ba kana nufin ba kana nufin
ba wanka kake sabu iman ka sauro kawai sun yi kanka runduna guda
amma
wannan ya za a kuma tabbar suna cutarwa
amma ba ruwa dake kwance nan babu inda suke hayayyafa.
Lalle kam akwai domin zaka samu kwatani mu da yake yanzu duk jiki ya mutu ba irin aikin ga yadin nan da sharar share kwatami zaka samu wani anguwan gashi nan kwatami ne shara akan hanya duk ana zubarwa
to ai ka gaskiya
wannan kidan da zan yi anan shine hukumomin mu su kawo irin motocin shara din nan na da a dinga kwashe sharan ana kaiwa gona tunda shi ma sharan taki ne a rokon da zan yi kenan. Nagode sahabi ma Allah ya saka muku da alheri.
To madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi jihar Kaduna. Hello, mai kira daga Kaduna kana tare da mu? To da alaman layin wanda ya kira daga Kaduna layin sa ya tsinke. Muna tambaya ne ganin irin barna da cutar malaria take yi a sassan Najeriya ta ko ina. To ga mai mun samu kira daga Kano, bismillah. Hello? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Na'am Malam Murtala. Alhamdulillah da Allah radio na ina jin muryata daga radio ka ba daidai bane
wannan maru da kuke akai bagane sauro akwai matsala kwarai da gaske da yau a ƙasar Afrika gaba daya.
To wani hali kuke ciki a inda kake?
Ba ma wai Najeriya ba, Afrika gaba daya kike musibar Afrika gaba kike matsala ma kike.
Na'am na'am.
To kamata mutane su gyara muhallin su, a shala kwata, a gyara hanyar ruwa, a gyara dukkan wani shi da ya kamata. Wannan shi ne babban magani kafin ma a yi magana maganin kori ko ta malaria.
To madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi jihar Yobe. Halo mai kira daga Yobe kana tare da mu?
Ina tare da kai.
To bismillah.
Kana magana da yana wanda ga nan garin gasa ma garamar hukumar ja kusko daga jihar Yobe.
Na'am malam lawal bismillah. To da alaman layin mai kira daga Yobe. To akwai mai kira daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Sunana Alhaji Musa Garo Mere.
To da alaman layin Alhaji Musa Garo shi ma layin sa ya tsinke kamar dai na wanda ya kira daga Yobe ya Lawal. To abinda muke tambaya nan shine shin ganin irin barnar da cutar zazzabin malaria. To ga mai kira daga Gombe, bismillah. Mun samu kira daga Gombe. Hello?
Wa alaikum salam.
Na'am.
Daga Gombe ne ma mun sanin mai magana.
Muna kuna tare sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 5:13 muna neman jin ra'ayoyinku hali da ake ciki dangane da yaduwar zazzabin cizon sauro. Ga mai kira daga Maiduguri, bismillah.
Yawa sahabu Imam Aliyu.
Na'am.
Dan Allah a taimaka muna, a gaya ma gwamnatin Borno taimaka muna, sauro na mu gaba ɗaya sun addabe mu sahabu Imam Aliyu.
To. Wa ke magana?
Malam Abdullahi daga Maiduguri kwanan Yobe.
To Malam Abdullahi, yaya akwai kumbar ruwa na kwance ko ta ina kamar kwatami da sauransu ne?
Ya kamata a gaya ma gwamnati ya ɗau mataki na yashe kwatami, a yashe muna kwatamomin kanmu gaba ɗaya.
To ku kuma me za ku yi? To
in an yashe an bari a bakin kwalta, in an yashe mu za mu kwashe gaba ɗaya mu je mu zubar.
To amma mai tun da gwamnati bata zo ba, jama'a ba za su yi wani abu ba, suna nan suna cutuwa sai gwamnati ta zo?
Mun yi tayi a wani abun sai gwamnati ya tallafa muna.
To madalla
sai gwamnati ya turo muna wannan motar ki ta kwasan shara sai a zuba a ciki a kai can daji.
To Allah sa wanda aka yi domin su sun ji. To madalla. Hello mai kira daga
Kaduna.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Malam sahabu, barka da dare.
Barka kare.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rekoda daga kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, ka sake dawowa ko?
Idan muka dauki irin abubuwan da ke faruwa.
Na'am.
Abin da ke faruwa dangane da wannan al'amari na ciwon malaria da yake faruwa.
Eh.
Kusan da muke ga gwamnonin mu dai kamar nan arewacin Najeriya, abin da ya danganci irin wannan dan feshin da ake yi irin na kwata-kwata da sauransu,
eh,
ya kamata kuma su al'ummar gari su ma kansu akwai gudunmuwa da za su bada malam sahabu. Idan aka ce ya kamata a ce kwatocinmu ana sharewa, ana tabbatar da cewa ana tsaftacewa, domin shi ne za a samu sauƙin wannan saura yadda suke damu mutane, domin gaskiya wannan malaria tana kashe mutane da yawa.
To madalla, yanzu kuma bari mu nufi jihar Taraba.
Yawwa, Allah ya taimaki mai gida Aliyu Umar ne shiga Taraba yake ta.
To mala Aliyu Umar, menene gudumar ka dangane da wannan maudu'i?
Yawwa, yanzu ni na dan juma ne ina neman layin ku ba ku daukawa, sai yau Allah ya ba ni sa'a.
To barka da yau, Allah ya baka sa'a. Me yaya lamarin cizon sauro a Taraba da inda kake?
Yanzu haka ina cikin net nawa, ina kwance ba matsala.
To amma
gwamnatin jihar Taraba dai yana kokari wajen magani wajen cutar cizon sauro.
To to madalla, mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Bauchi. Halo? Ba mai kira daga jihar Bauchi da alamar layinsa ya tsinke. To kamar yadda muke cewa muna so mu ji ne daga gare ku yan lamarin zazzabin cizon sauro a inda kuke, domin wasu jihohi cutar tana barna, ainun tana kisa su. To bismillah Musa. Bismillah, wake magana?
Gana magana da Abdullahi Ware, local government.
Na'am.
Muna so gwamnati ta taimaka mana da zancen wannan zazzabin cizon sauro, a dinga dan taimaka mana, a dinga dan agaza mana.
To da me?
A dinga jara mana wurare saboda zazzabin cizon sauro nan ya dame mu.
To mun gode kwarai da gaske ga baki dai ga wadanda suka samu dama suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu. Gobe ma rana ce. Masu sauraro, ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a shirin labaran wasanni wannan Litinin. Yau daga kasar Saudi Arabia za mu fara, wacce ta ce ta bata wani yunkuri da aka yi na cinna ta asa a cikin kasar ta a lokacin da aka so a dana bam yayin da take wasan neman shiga cin kofin duniya na 2018, wanda kuma take ganin kamar ƴan kungiyar ta'addanci ta ISIS ne suka nemi su kulla mata shi. Rahotannin da aka bayar game da wannan sun ce wai an so a sa wani bom ne a cikin wata mota a ajiye shi bakin kofar gidan filin wasa na Al-Juhara da ke can birnin Jidda lokacin da ake kwallorin 11 ga watan Oktoba nan tsakanin ita Saudi Arabia da hadaddiyar daular Larabawa. To ajiyeje nan su hukumomin Saudi suke ba da wannan bayanin, inda suka ce shi wannan filin wasan yana daukar yan kallo kamar 62,000 ne. Yanzu haka akwai wasu mutane guda hudu, dukkansu 'yan kasashen ƙetare, da suka hada da 'yan Pakistan guda biyu, da wani ɗan ƙasar Sham wato Syria ɗaya, da kuma wani ɗan ƙasar Sudan ɗaya, wanda aka ce an kama su an riƙe tun ana kwana ɗaya kafin wannan bam ɗin da aka so ya tashi ɗin. Sai dai jami'an Saudiya ɗin ba su tabbatar da cewa ainihin su wannan mutane ko 'yan ISIS ɗin ba ne. Shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Ghana, Kwesi Nyantachi, ya ce ya shigar da karar neman a biya shi diya ta dala miliyan 2 na Amurka fa, wanda ya ce yana karar wata cibiyar watsa labarai ta gidan rediyo da ke can kasar da ta kira shi sunan 'yan tsagera na mafiya, wanda wannan shugaban yake kara su ne 'yan cibiyar watsa labarai da ake cewa Multimedia Broadcast Limited ko kuma MBL, tare da ma'aikatanta guda biyu da suka hada da Patrick Ose Ajeman da kuma Kofi Asare Buraku. Yau ɗan nan Litinin ya kamata a ji wannan ƙara a babbar kotun birnin Accra. Shi dan ya tace ya dade yana fama da ƙaurin suna a Ghana tun lokacin da wata hukumar bincike da aka kafa ta zarge shi da cewa ya saci dala 412 da aka so a yi amfani da su domin neman shigar Ghana a gasar cin kofin duniya na shekarar 2014. To bari mu karkare a Ingila, inda kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wato Antonio Conte ya ce Joe Mikel Obi in ya ga dama yana iya barin wannan club din ya je abin da yake so daga watan Janairu na sabon shekara da za mu shiga in Allah ya yarda. Mikel ya dade yana zaune Najeriya wannan coach din Conte ya bashi dama ma ya buga kwallo tunda ya zama coach shi Conte din amma har yanzu bai kalli shi Mikel din ba. Yayin da wannan take faruwa ne aka ce kungiyar kwallon kafa ta Faransa wato Marseille ta fara kallon shi John Obi Mikel da nufin ta dauke shi aiki. Shi da John Mikel wanda shine yawa Najeriya da ƴan kwallon ta ƴan kasa ga shekaru 23 jagoranci har suka samu cin lambar tagulla a wasannin motsa jiki na Olympics na ban da aka yi a kasar Brazil. Yana cikin haicinsa sosai amma shi wannan kocin da yake wa aiki na Chelsea Antonio Conte san baya kallansa. To jama'a abin da ya sauƙaƙe na shirin labaran wasannin wannan Litinin sai watan Allah kan ya zama lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan ne ƴan majalisar ƙasar Pakistan suka jefa kura'a ba tare da wata hamayya ba game da tsaurara hukunci akan masu yin abin nan da ake kira kisan kare mutuncin zuri'a a ƙasar. Amurka ta yaba da wannan ƙoƙarin da Pakistan take yi na kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'ar. Sabuwar dokar da aka fidda ta takaitawa iyali damar yin afuwa ga waɗanda suka aikata wannan kisan da suke gani na kare mutunci ne. Abin da ya sa wasu da dama da suka aikata wannan laifin kisan kaucewa zuwa gidan yari. Yanzu dai an yarda da yin afuwar ce kawai in har aka yankewa wanda ya aikata laifin hukuncin kisa, to ana iya sassauta mishi zuwa ɗaurin rai. Kashe-kashen kare mutuncin zuri'a da daddiyar matsala ce a ƙasar Pakistan kuma a cikin 'yan shekarun nan kin amincewa da wannan ɗabi'ar ya ƙaru. A cewar wani bincike, an kashe mata fiye da 1,000 cikin shekarar da ta gabata bisa dalilin kare mutunci. Yawancin lokuta kuma 'yan uwansu maza na jiki da a ganansu macen ta zubdawa zuri'arsu ko sunansu mutunci ta hanyar auren wani daban da ba shi suka so ba ko kuma yin hira da namiji. An aikata irin waɗannan munanan kashe-kashen da suka yi ƙaurin suna da dama cikin watannin da suka gabata. Kandel Balog, wata 'yar gwagwarmaya mai kare haƙoƙin mata, yayanta ya shaƙe ta har lahira. Wata uwa kuma da taimakon ɗanta suka shaƙe ɗiyarta, bayan haka suka banka mata wuta saboda ta auri wanda ba shi uwar ta so ba. Sai kuma wata matashiya da aka ɗaure cikin mota, sannan kuma aka bankawa motar wuta bisa umarnin shugabannin ƙabilarta akan cewa ta taimaka ma wata ƙawarta guduwa daga garin. Wannan dokar da ta tsaurara hukunci akan masu aikata kisan da suke gani na kare mutunci ne muhimmin mataki ne wajen kare mata da 'ya'ya mata a Pakistan, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Hakan kuma zai ƙarfafa mata wajen cusa kai cikin harkokin al'umma. Yin faɗakarwa akan wannan ɗabi'ar da kuma hukunta waɗanda suka aikata laifin za su zama da muhimmanci matuƙa. Amurka za ta ci gaba da goyon bayan wannan ƙoƙarin. Babu macen da ta cancanta ta rasa ranta a ko'ina take saboda ta zaɓi wanda ran take so ko yadda za ta tafiyar da harkokin rayuwarta. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice.
Babban shugaban kungiyar Musulmai a Mali ya bayyana cewar tsagerin kungiyar nan ta mayakan sa kai da ake kira Ansaruddin sun amsa ta yin shirin tsagaita wuta. Muhammad Dikko, shugaban majalisar koli ta musulman kasar, ya faɗa wa sashen Faransanci na muryar Amurka a ranar Lahadi cewa ya tuntuɓi 'yan kungiyar ta Ansaruddin kan buƙatar a tsagaita, kuma ya samu wasiƙar amsar ta yin daga shugabansu Iyad Agali. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya sake yunkurin ƙarfafa gwamnatin ƙasar Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin, yayin da rigingimu da ƙarewar tattalin arziki ke ci gaba da addabarta, amma bisa dukkan alamu babu abin da wannan yunkuri ya haifar in banda ayyana goyon baya ga shugabannin na Libya. Kwamandojin haɗakar mayaƙa a Iraki da ke ƙoƙarin ƙwato birnin Mosul da ke arewacin ƙasar sun karya lagon 'yan Daesh a gabashin birnin a yau Litinin, sannan suna da ƙwarin gwiwar za su shiga birnin wanda shi ne babbar tungar 'yan ƙungiyar ta Daesh ko ISIS a daren yau a agogon yankin.
To ma da Allah gaishe kana taka ma birki. Masu aro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku sake jin wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye masu ƙatara ciki har da tsaka mai wuya. Kam na madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham wata kura da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma engineer Dan da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu Zandakata in sallama da ku mu zama lafiya.